الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدرسة دواء رانر أولنا يمتين رانر 28 جوات رمضان na wannan shekara ta hijira ta 443 wadda ta yi daidai da 29 ga watan 4 shekara ta 2022 ta miladiya za mu yi majalisi na 28 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwanmu na musulmi baki daya yau za mu yi majalisi na karshe a cikin tafsirinmu na alqur'ani a ramadan din wannan shekarar insha Allah za mu tashi aya ta 60 a cikin suratul ankabut na'am amin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
Allah yace wa kayyin min dabba da yawa dabba la tahmilu rizqaha ba ta dauke da arzikinta Allah yarzuquha wa iyyakum Allah shine yake azurta ta kuma shine yake azurta ku wa huwa as-sami'ul alim shine mai ji kuma shine masani wato wannan yayin da Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut do ko wace rai zai dandana mutuwa saboda fadin da Allah madaukakin sarki yayi cewa kasa ta mai yalwa ce ku bauta min ni kadai to karka dauka idan ka tsaya da bautar Allah har ka bar kasar da kake mutuwa za ta zo to sai Allah ya ce to ai kowane rai ma zai mutu saboda haka kada wato kada ku ji tsoron mutuwa abinda yake za ku ji tsoron sa shine haduwa da Allah tunda ya ce tumma ilaina turja'un domin mutuwa kan kowa sai yayi ta abin jin wato yaya za ka hadu da Allah da shi to sai kuma ko da zuciya zai kawo mata cewar to in ba tsoron mutuwa ba idan mutum ya bar garin sa ya tafi wani waje in yayi hijira to yaya zai faru da sha'anin arziki talauci ba zai iya zuwa masa ba rashi ba zai iya zuwa masa ba yankewar arziki yankewar hanyar sana'a ba za ta iya zuwa masa ba to sai Allah madaukakin sarki sannan kuma gashi na'am sai Allah madaukakin sarki sai yace wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha dabba da yawa ba ta dauke da arzikinta abinda yasa aka ce da yawa saboda akwai dabbobi kamar irin dabbobin ayari na qawafil idan mutane suka yi ayari za su yi tafiya kamar lokacin da ake tafiya akan raƙuma zuwa aikin hajji sai an yi kamar yadda ake guzurin nakiya da guzurin alkaki da guzurin wannan kilishi abin da yake dadewa na abin da za a ci to haka ake guzurin abincin da raƙuma za su ci saboda haka raƙumin tare da arzikinsa ake tare da abincinsa ake tafiya da shi to wannan kaɗan ne amma da yawa dabbobi haka dabba za ta tafi ba za a ɗaukan mata a ce to ga abincinta ba ko da ta je ba abin da za ta samu haka za a kyale ta Allah ne zai azurta ta Allah ne yake azurta ta da yawa dabbobi haka take kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dogara ga Allah yake ce masa sahabbai da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro gare shi Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntsu zai fita daga shekarsa cikinsa ba komai amma ya dawo da yamma zuwa shekarsa ciki a cike ba kuma wani waje yake zuwa ba wani office ko wani kanti ko wata kasuwa ko wani wajen kodago haka yake fita a kofar Allah Allah ya ce da shi ya dawo da shi to da yawa haka dabbobi da dama haka Allah madaukakin sarki da sa su suke dauke da arzikin su ba saboda haka alhamdu anan ana nufin wato mutum ya dauki arzikin nasa ya rike shi ya zamanto shine zai rinka rayuwa a kansa to wannan da yawa dabba ba su suke donan ba Allah shine yake azurta su da kuma ai wannan ya nuna cewar da Allah madaukakin sarki yace alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun al'amilin innan wanda Allah yace madalla da ladan su wato wanda za a ba su benaye a cikin aljanna to Allah madaukakin sarki yace su ne waɗanda suka yi hakuri kuma suke dogaro ga ubangijin su to daga cikin dogaron su ga ubangijin su shine su aminta da shi wajen sha'anin arziki to kuma me zai ba su wannan aminci wato ingantaccen sanin cewar dabba Allah madaukakin sarki shine mai azurta ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hud wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ba wata dabba da take tafiya a bayan kasa face arzikin ta yana kan Allah Allah ne yake azurta ta to nan kuma sai ce Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake azurta wannan dabbar da kuma Allah ne yake azurta ku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril ya hura a cikin zuciyarsa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ahsinu fi talab babu wani rai da zai mutu sai ya cika ajalinsa kwanakinsa da Allah ya rubuta masa sai ya cika shi kuma sai ya cika arzikinsa abinda Allah ya rubuta cewa arzikinsa ne zai ci sai ya cika shi tab sannan zai bar duniya saboda haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema wato ku kyautata wajen nema ku sani cewar rabonku ba zai tafi ba kuma abinda Allah bai kaddara muku ba za ku samu ba to wannan sanin shine mujibin shine yake abinda yake wajabta tawakkali kuma shine zai sa koda wato ana shaydan zai yi mutum wasu wafi akan hijira idan ya tashi yin hijira cewa ya za a yi hijira ka bar sana'arka ka bar kasuwancinka ka bar inda aka san ka ka bar inda za a hada maka jari a ce za a yi mu'amala da kai ka je inda ba wanda ya san ka hanyar arzikinka ta yanke ko da wannan abin ya zo to sai ka ce to ai ta dogara ga Allah gashi Allah ya ce wa ka ayyin min dabba to sannan kuma Allah ya ƙara aya da cewa wa huwa sami'ul alim shine mai ji wato shine mai jin dukkan zantuntukan da kuke yi wanda daga cikin zantuntukan addu'a ku idan kuka roke shi akan ya azurta ku to shine yake ji kuma shine zai azurta ku din alim kuma shine masani da halin da kuke ciki tunda yana sanar da halin da kuke ciki zai koro muku arzikin ku har zuwa gare ku kana mutum zai ta ganin irin waɗannan wato abubuwa na ban mamaki na yanda Allah madaukakin sarki yake koro arziki ga bayinka a cikin rayuwarka za ka rinka gani a cikin mu'amalarka za ka rinka gani a kanka da a kan halittun Allah yanda Allah madaukakin sarki yake koro arziki zuwa a gare su to sai dai yawa ba a izina da wannan ba a lura da wannan ba a kula da wannan saboda gafala ta yi faitsara wato ta lullube tunaninmu da kuma wato sharholiya da shagaltuwa da abubuwa inda suke ba su ne ba yaushe mutum zai tsaya ya lura da irin waɗannan ayoyi da zai gani yayin da ya zamanto kullum hankalinsa yana cikin abin da ake turowa a cikin waya yaushe zai samu dama ma wanda yake zai yi tunani ba za a yi tunanin ba saboda haka kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun, dewa ayoyi suna wucewa a sama da ƙasa, suna wucewa da su amma suna bujirewa a gare su. To dewa irin waɗannan ayoyi idan mutum ya gani yayi la'akari yayi izina da su, wato suna da tasiri babba a wajen sanya mata aminci da Allah, wanda yake shine asasin dogaro ga Allah. To sannan Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, kuma idan ka tambaye su, in ka tambaye su, wallahi Allah ya karfafa wannan da rantsuwa, wallahi idan ka tambaye, in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa kuma ya hore rana da wata, la yaquluna Allah, to wallahi za su ce maka Allah ne. Ai babu wanda yake da ikon inkarin wannan. Fa anna yu'fakun, to ta yaya ake kautar da su daga gaskiya, ta yaya ake kautar da su daga tauhidin Allah da kuma ikonsa, bayan da kuma ikonsa akan azurtawa, da kuma wato ikonsa akan yin abinda sun san cewa babu mai ikon yin sa in ba shi ba. To ta yaya ake kautar da su daga tauhidi suke shiga cikin shirka? Wannan shi ma an fita an kawo ayat, wato an shigar da dalilin tauhidin rububiyya, kadaita Allah a cikin abubuwan da yake yi wajen wato a nuna shine ya cancanci bauta shi kadai, kuma shine ya cancanci a dogara a gare shi, domin dogaro ga Allah yana daga cikin bauta, dogaro ga Allah yana daga cikin bauta ma Allah. To idan ka aminta da Allah ka dogara gare shi, wannan shine zai sanya ka ba za ka canfi, ba zai tasiri a kanka ba, bokanci ba zai tasiri a kanka ba, sihiri ba zai tasiri a kanka ba, babu wani wanda zai zo ya ce shine zai baka ta'a, babu wani wanda zai zo ya ce shine dalilin samun nasararka, babu wani wanda zai zo ya ce kayi abinda in kai kamar yankan wuka ne cewa dole ka samu abu. Ka san cewar Allah madaukakin sarki shine kadai yake yin abubuwan da suka cancanci a dogara a gare shi. A halitta, kun ga wannan sifar halitta ce, wato in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa, wannan babu dukkan masu bautar gumaka, ba wanda ya ce wani daga cikin gumakansu shine ya halicci sama da ƙasa, ba sa zai su ce akwai mai, akwai gunkin kawo ruwa, akwai gunkin sa haihuwa, akwai gunkin sa a ɗauki ciki, akwai gunkin ba da sa'a in za a yi tafiya, irin waɗannan. Amma in za ka tambaye su kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wannan ayar, wallahi in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa kuma ya hore rana da wata, za su ce maka Allah ne. Horewar rana da wata, wannan ishara ne ga aikin da an san cewa babu wanda yake yin sa in ba Allah ba. Babu wanda yake da iko akan rana da fitowarta da faduwarta da garjinta da kuma sanyinta, in lokacin sanyin nata ne. Haka zalika wata, ba wanda yake da iko akan tafiyarsa da haskensa da kuma zazzabinsa idan zai yi zazzabin, babu wanda yake da wannan ikon in ba Allah ba. To a girman waɗannan halittu, girman rana da girman wata, a ga cewar Allah ya hore su, me ma'anar horewa? Horewa shine an tilasta su duk tsari wanda Allah ne ya tsara musu, an sa su dole su bi wannan tsari, ba za su iya canza shi ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce kullum fi falakin yasbahun, kowanne yana linƙaya yana iyo akan falakinsa, ba su da ikon su kauce. Wannan ya nuna kan cewa su kansu da rana da watan suna da Ubangiji, suna da wanda ya sa su akan wannan. Yau inda kamar a ce su ne suke cin kashin kansu, suke yin abin da suka dama, wataran sai rana ta ce ba za ta fito ba, wataran sai wata ya ce shi kuma ba ta inda yake juya ba ta nan zai juya ba. Za su iya canzawa, amma kasancewar an sanya su akan wannan tsarin, ka san hore su akai. To wanda yake da ikon ya hore su din nan, in ka tambaye su, in ka tambayi mutane, wanda daga cikin nan har da mushrikai da muminai gabaki daya, duk wanda ka tambaya zai ce Allah ne yake da wannan ikon, domin babu wani wanda yake da wannan ikon in ba shi ba. Waɗanda suke ganin sun waye akan ilimi, to su ne za su ce maka ai kawai haka suke, wanda yake kuma wannan ba ansa ba ce, sai ai kawai haka suke, naturally haka suke. Wai naturally, to me naturally din? Waye ya mayar da su naturally haka din? Dole akwai abin da ya mayar da su haka. to wannan shine jawabi ingantacce. To sannan sai Allah yayi wannan tambayar yace fa anna yufakun, to in ku an san wannan ta yaya suke kaucewa ga barin bautar Allah, domin wannan abin da yake nunawa shine cewar Allah madaukakin sarki yayi wannan halittar da manufa, domin duk abin da kake cewa an sanya shi akan tsari, wato da gaskiya aka halicce shi, ba an halicce shi bane domin ba shi da wata fa'ida, ba shi da wani aiki da aka sanya shi dole sai yayi. To tunda ku an sanya shi akan wani aiki, an tabbatar da shi akan gaskiya, to akwai manufa akan wannan. To manufar shine Allah ya gaya mana a harshen annabawa. To sannan Allah ta'ala ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir min ibadihi wa yaqdiru la. Allah shine yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa, wa yaqdiru la kuma yake kuntatawa domin sa. Inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah masani ne da dukkan komai. Wato Allah yana sha'anin arziki shi ma wannan a hannun Allah yake, kamar yanda halitta take a hannun Allah, to azurtawa ma a hannun Allah take. Shine yake shimfida arziki ga wanda ya so, ma'ana shimfida arziki ya yalwata shi, ya yalwata ma wanda ya so, kuma baka da ikon ka canza wannan. Zaka ga mutum ya fito a cikin gidan wadata, gidan masu dukiya, gidan masu kuɗi, amma shi Allah bai sa masa zai yi kuɗin ba, shi Allah bai yalwata masa ba. Zaka ga ya fito a gidan da ake talauci, amma shi Allah ya yalwata masa. Saboda haka ba wai irin asalin da ka fito daga gare shi bane shine zai saka sami yalwa arziki, Allah ne. Allah shine yake yalwata arziki ga wanda ya so. To wannan abu ne wanda yake kana ganin sa, duk mai lura, duk mai basira in ya duba wannan zai ga irin waɗannan ayoyi. To yana yin haka ne kuma da domin jarabawa, ba yana yin haka bane wato domin cewar wanda ya bama ya cancanci a bashi, ko kuma yana so ya nuna girman sa da daraja ne a gare shi. Allah ta'ala yace fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adam idan ubangijinsa yayi masa jarabawa sai ya girmama shi, ya wadata shi da arziki, ya ni'imta shi da arziki, sai yace ubangijina ya girmama ni, ya mutunta ni, ya darashta ni. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Idan kuma ya jarabce shi, yayi masa jarabawa, sai ya kuntata masa arzikinsa, sai yace ubangijina ya wulakanta ni. Allah yace kalla, wato ba haka bane. Shi wanda Allah ya shimfida masa arzikin ba wai Allah ya girmama shi bane da wannan. Shi wanda Allah ya kuntata masa ba wai Allah ya wulakanta shi bane. Kowanne daga cikin su fa amma idza mabtalahu, ya jarabawa ce. In Allah ya baka wadata, ya baka ne ya gani, zaka gode ka san cewa Allah yana da haƙƙi a dukiyarka. In Allah ya sanya maka kunci a cikin arzikinka, ya sanya ne ya gani, zaka yi hakuri baka tafi wajen wani ya yaye maka, ya yalwata maka ba, ko kuwa zaka yi gajan hakuri, zaka yi raki, ka rinka kai ƙara Allah wajen bayinka, sai ka ce su za su iya yi ma Allah wani abu. Domin ka je kana fada, kana kai kukanka, sai ka ce su ne za su share maka hawaye akan abin da Allah ne ya yi maka, wani su? To duk jarabawa ne. To Allah ta'ala yayin da ya yalwata arziki ga mutum, ya yalwata ne domin ya yi masa jarabawa. Wa yaqdiru la kuma yace yana kuntatawa lahu a gare shi. Wannan shine anan wannan ayar da kuma a cikin suratu saba, nan ne Allah ya ambaci ya ƙara lahu bayan wa yaqdir. Wal inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Wato ya wa yaqdiru lahu da Allah ya faɗa anan, amma kun ga a cikin suratul qasas da muka karantawa, wai ka anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula amanna Allah, ba a ce wa yaqdiru lahu ba, da yake a can ana maganar mushrikai. Allah yana kuntata arziki, Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so daga bayinsa, kuma Allah yana kuntatawa ga wanda ya so. Amma a nan da yake ana magana ne akan muminai, dan a sanya su aminta da Allah, da Allah su dogara gare shi wajen yin hijira, sai ya ce waya kadiru la kuma yana kuntatawa domin sa, cewa idan Allah ya kuntata arziki ga bawansa wanda yake mumini, to yayi wannan ne dan maslahar sa, don maslaharsa, wata daraja ce Allah madaukakin sarki yake so ya bashi, wanda kuma ba zai kai ga wannan darajar ba sai da hakuri da Allah zai sanya masa yayi akan kunjata masa arziki, sai Allah ya cilla shi zuwa wannan daraja. Kuma hanya ce da Allah madaukakin sarki zai gina zuciyarsa, yanda zai zamanto yayin da wadatar ta zo, wadatar ba za ta sanya masa dagawa ba, ba zai zamanto butulu ga Allah ba, sai zamanto kamar halin wannan makaho wanda muka ambata hadisinsa daga cikin Bani Isra'il, cewa yayin da da yake cikin talauci Allah ya bashi gani kuma ya bashi wadata, da mabukaci ya zo ya ce duk abin da za ka tambaye ni da sunan Allah ka ɗauka, da haka nake makaho bana gani bani da komai, Allah ya bani ido sannan ya bani wadata. Domin wanda ya san Allah a lokacin, wanda ya san Allah wanda wato yayi hakuri da rashi ya san cewa daga Allah yake, to yayin da wadata ta zo masa, wannan halin nasa na cewa yana tare da Allah, ba zai sanya shi ya barbu da Allah ba. Saboda haka takura arzikin da Allah ya ce wa yaqdir, sai ya ce lahu, domin sa, saboda wannan zai sanya akwai abinda mutum baya samu, akwai abinda mutum baya samu na gyaran zuciya, sai da hakuri yake samun sa, hakuri shine zai bashi shi. To idan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya, bai sa masa rashin lafiya da zai buƙaci ya hakuri din ba, ya bashi iyali, ya bashi abubuwa waɗanda za su sanya shi ya godiya ga Allah, bai kawo masa abin da zai sanya shi ya hakuri ba, sai ta hanyar ya takura masa arziki cikin hikimar Allah, sai Allah ya kuntata masa arziki, sai ya hakuri ta wannan. Akwai wanda in Allah madaukakin sarki ya yalwata masa, shi bai san ma, sai ya ce shi mai zo roƙi Allah ne, sai ya ga ba shi da wata bukata da zai roƙi Allah, to wataƙila dai inda imani sai ya ce to bari ya ta yin rabbana rabbana ta alkur'ani, kuma ya addu'a'ul ma'asurat, amma sai ya ga babu wata bukata wai da zai tambaye Allah. Akwai wanda suke wannan, akwai wanda ya taba gaya mai ce wani lokaci sai ya rasa ma mai zai roƙi Allah, saboda wadata, saboda wadata. Kaga dan Najeriya dole ya girgiza kai, saboda ya san menene ma'anar nema wajen Allah. To saboda haka kuntata arziki din zai ce lahu, saboda nan ana magana ne akan muminai. To sannan Allah ya ce inna Allaha bi kulli shay'in alim, lalle Allah masani ne da dukkan komai, wato ya san wato mahallin da lokacin da za a yalwata arziki, ya san mahalli da lokacin da za a kuntata shi, kuma ya san lokacin kowanne. Kamar yanda daga cikin maganganun masu hikima suke faɗa, suke cewa Allah ya san daga cikin bayinsa, akwai wanda ba abinda zai kyautata sha'aninsa sai wadata, saboda haka sai wadata shi. Akwai kuma wani wanda yake ya san ba abinda zai kyautata halinsa sai dai a kuntata masa, sai ya kuntata masa. To duk a cikin wannan wato a mayar da sani ga Allah, inna Allaha bi kulli shay'in alim, Allah shine masani da komai. To kuma wannan shine zai sa kai ka nema wajen Allah, sai ka nema wajen Allah jalla wa ala. Kuma ba wanda yake son kuntatawa arziki, ba wanda yake son kuntatawa, kowa yana son yalwatawa. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar neman yalwatawa. Wata ran yace masahabbai, ku tashi ne muku addu'a, haka yace masahabbansa, yace ku tashi ne muku addu'a, yace zan yabi ubangiji na kuma ne muku addu'a. To kun san addu'ar da yayi din, a cikinta akwai yalwa arziki, yace Allahumma lakal hamd la qabida lima basat wala baqita lima qabat wala muqarriba lima ba'at wala mubaida lima qarrabt. Addu'an nan dai mai tsawo, da muna yawan janta a cikin addu'o'in kunutun mu. Daga ci sai yace Allahumma busut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika, Allah ka shimfuda mana daga rahamarka da falalarka. Allahumma busut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika, Allah ka shimfuda mana daga rahamarka da falalarka da arzikinka min Allahumma tud aina da albarkarka min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqi. Allah ka shimfuda mana daga albarkarka da rahamarka da falalarka da arzikinka. Yace fa kuma sai da yace ku tashi ne muku addu'a, kun ga sai kalce amma kun ga abin da aka nema. Kuma yana ya koya mana mu roki cewa Allahumma al awsa arizqi inda kibari sinni wa inqita'i umuri. Allah ka sanya mafi yalwar arzikina lokacin girman shekaruna da yankewar arzikina da yankewar inqita'i umuri da yankewar rayuwata karshe, wato lokacin da kai ritaya, to lokacin ne zaka samu yalwar arziki. Wato kan Allah ya hada ka da gwamnoni masu cinye gratuity, kan Allah ya hada ka da hukumomi masu cinye gratuity. Ba kuma ma kawai gratuity ne zai zo ba, waɗansu su zo shine awsa arziki, mafi yalwar arzikina ya zamanto lokacin ne. Wannan addu'ar ya kamata duk wanda ya kai shekara 40 50 ya tsawai ya yawaita ta, saboda daga 60 ta zo 65 lokacin retire, to lokacin ne karshen shekara, wato kibari sinni wa inqita'i umri ya zo, girman shekaru da yankewar rayuwa. Musamman kun gani yanda Allah madaukakin sarki ya buga misali yace ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nafilin wa anad lahu fiha min kull tajri min tahtiha al anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'tarun fihi narun fa ihtaraqa. Ɗayan ku zai so a ce yana da gona lambu na dabino da inibi, yana daga dukkan ƴaƴan itatuwa masu daɗi yana da su a cikin wannan. Ƙoramu na gudana a ƙarƙashinta, kuma ga shekaru sun zo, wa asabahul kibar ya girma ya kai shekarun ɗan fansho, walahu dhurriyyatun du'afa amma yana da dhurriya ƙananan yara raunana, har yanzu yana biyan kuɗin makaranta, har yanzu yana buƙatar ya rinka zuwa kai allurar yara, yana buƙatar mataniti. To sai kawai wannan gona taka ta zo ta ƙone. Kamar wata baiwar Allah, wani bawan Allah yana neman ta, tace ni ba na son ƴaƴana ya zamanto daga kuɗin fansho ake biyan su kuɗin makaranta, wato ba ta son tsoho. To wanda yake a cikin wannan hali shine Allah ya buga wannan misalin. Wai zai so wannan? Ai za ka so yayin da girma ya zo maka kuma kana da raunana ƙarƙashin kulawarka, ya zamanto kan cewa wato kana da hanyar da dukiya take ta zuwa maka, baka san ma ta inda take zuwa ba. To wannan shine ma'anar addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Allah ka sanya mafi girman, mafi yalwar arzikina lokacin girman shekaruna da yankewar rayuwata. Kuma in yana alwala, daga cikin addu'o'in da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yayin da yake yin alwala, Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allah ka gafarta zunubina, ka yalwata min a gidana, kuma ka sanya min albarka a arzikina. Wannan na albarka ne a arziki, ba ne yalwa ba, wasu fi'ili din ne ta janyo hankalina. Yalwatawar a cikin gida ne, wanda yana daga cikin yalwatawa arziki, yana daga cikin yalwatawa arziki. Na'am. Allah ya ce wala in sa'altahum, kuma wallahi in ka tambaye su wane ne yake sassaukar da ruwa daga sama, fa ahya bihi al-ard, sai rayar da ƙasa da wannan ruwan, min ba'di mautiha, a bayan mutuwarta, la yaqulunna Allah, wallahi za su ce maka Allah ne, qul alhamdulillah, to ce ne dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Bal aktharuhum la yaqilun, amma mafi yawan su ba sa hankalta, wato ba sa amfani da hankalin su lura su gano ayoyin Allah. To wannan shine wato sifofi kuma guda biyu da wannan ayat ta kunsa, na rayarwa
da matarwa da suke Allah yake banta da su wato da zaka tambaye su wane ne yake sassaukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa bayan mutuwarta wanda ya nuna kan cewar shine yake sanya kasa din ta mutu domin idan Allah ya rike ruwa sai kaga kasa ta zama toke kasassa kaga ta zama to wato ruwan kasa ta ganta budu-budu kamar Sahara akan jirgin sama in kana tohowa a cikin irin watan February din nan watan da ya wuce da kuma irin yanzu watan nan da muke ciki haka zaka gani kaga babu wani kore a kasa to sannan daga Allah kuma ya saukar da ruwa sai kaga nan da nan yanayin kasa ya canza kasa ta koma rayayya ta zama to kore shar waye yake yin wannan ba wanda yake ba wata fa ba wata gwamnati fa da ta taba tuciyar da take wannan babu wata majalisar ɗinkin duniya ko wani World Health Organization ko World Climate Organization ko dai wani abu wanda yake ji a wurin kanta shi yake yin wannan shi yasa Allah yake cewa fanzur ila athari rahmatillah ku duba ku ga gurabun rahmar Allah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ya Allah yake rayar da kasa bayan mutuwarta to wannan sun san ba wanda yake yin wannan sai Allah to sai Allah yace in dai suka faɗi cewa Allah ne to kai kuma kace alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah akan cewa hujja ta tabbata akan su da kuma kan cewa Allah ya tsare ka daga irin wannan batar na wato mushrikai ka gode ma Allah cewa kai ka dogara ga Allah wanda shine hakika shine tabbata baka je ka damfara da wani ba wanda ba shi da ikon komai wanda baya ikon matarwa ba shi da ikon rayarwa waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata ayoyin nan guda uku da suka wuce suna daga cikin kususiyar Allah jalla wa ala da suke nuna rububiyarsa da ba wanda yake da iko akan su kuma da yawa mutane suke shirka akan su saboda jahiltar su halitta da azurtawa da rayarwa da matarwa sune aka ambace su anan babu mai yin su sai Allah jalla wa ala kuma sanin wannan da lura da shi shine zai sanya ka ka san girman Allah kuma babu wanda zai zo yayi maka yayi wasa da kwakwalwarka yace yana da iko akan yi maka wani abu wanda yake ka san ba shi da iko akan ka domin da zai yi yayi maka kansa mana ko abun mamaki yawa-yawan waɗannan wanda suke cewar wanda suke zuwa wajen bokaye wanda suke ce musu za su biya musu za su kawo musu biyan bukata da sauransu sai ka tsaya ka duba ka gani kan cewa shi wannan bokon wai shi ne sai bai maka kansa ba amma basirar ta so shi idan da zai sanya maka ta samu mulkin shi ya nema mana shi baya so ya zama gwamna ko ka baya so ya zama to shugaban kasa ko dan majalisa ko baya so ya zama to chairman din jam'iyya to me zai sa ba zai yi maka kansa ba idan har shi ne yake da iko da zai kawo maka amma basira ta toshe saboda ni saboda rashin imani inda sun gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk sun huta to shi yasa sai Allah ya ce bal aktharuhum la yaqulu bar mafiya yawan su ba sa hankalta wato ba sa amfani da hankalinsu dan haka suke tufta da warwara shi hankali idan Allah bai haskaka shi da hasken imani ba to ba zai yi abinda Allah wato ya gina shi ya halice shi a kansa ba Allah ya halice hankali akan cewar yayi mu zuciya yayi mu san rai linzami to amma idan Allah bai karfafa shi da hasken imani ba zai iya yi ba akwai mai wa'azi da Allah ya sa a cikin zuciyar kowanne dan adam mala'ika ne wanda koyaushe in ka zo za ka yi abinda ba daidai ba zai ce maka kai ka ji tsoron Allah kar kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali yace misalin tafarki mai ta hanya mai kakkiya hanya addini daidai shine ita ce wata hanya mai kakkiya a gefen hanyar akwai bango guda biyu a jikin kowane bango akwai kofofi rufe da kowanne kofofi akwai labule a bakin hanyar akwai makirayi yana cewa ya ku mutane ku zo ku shigo hanyar Allah akan hanyar akwai kuma wani makirayi idan yaga ka bude labulen nan zaka fita zai ce bawon Allah ka ji tsoron Allah kakkafta in ka fita zaka halaka yace to wannan hanya ita ce siratul lahil mustaqim hanyar Allah mai kaiwa zuwa ga aljanna waɗannan garu guda biyu sune iyakokin Allah waɗannan kofofi sune maharimullah ayyukan haram wanda da sune ake ake keta iyakokin Allah mai kira a bakin hanya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kira mutane su shiga addinin musulunci mai kira akan hanya a doran hanya da in zaka buɗe labule zai ce ka ji tsoron Allah shine mai wa'azin Allah da Allah ya sanya shi a zuciyar kowanne mu'mini akan kowanne mutum Allah ya sanya shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rai tana da abin da yake zuwa mata na tasirin tunaninta daga bala'ika da kuma wanda yake zuwa mata daga shaytan to hankali in ya karfafa da wato wa'azin wannan mala'ikan to shine zai yi maran kalzani ba zai je abin da yake na sabo ba to shi yasa masu imani su ake sifantawa da ma'abuta hankula masu hasken hankali dan suna ganewa suna amfani da hankalinsu su ki wato su sanya hankalin ya hana can ya hana zuciya ta ba abin da take so in wannan abin da yake tai zuwa ga halaka to wannan Allah madaukakin sarki da yace bal aktharuhum la yaqilun wannan zaburarwa ne akan mu rinka amfani da hankalinmu wajen gano ayoyin da Allah ya sanya mana kuma musamman koyaushe ina janyo hankali nakan kawo ta fuskan misalai a cikin irin wayannan majalisai akan irin tasirin waya din nan ba wani abu bane saboda ganin yadda take mana hijabi daga wato mu samu amfani da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bamu ba yadda zaka yi amfani da hankalinka yanda kake so ka rinka izina kana lura idan ya zamanto ka riga ka mayar da rayuwarka ka riga ka zamanto addict din waya kullun ka shigalci da ita ba za ka sa kake tunani ba ba za ta baka kake tunani ba to sannan Allah ta'ala yace
wa ma min hayatin dunya inna lahu wa la'ba wa inna dhaman aqata lamiyan hayran law kanu ya'lamun
Allah ta'ala yace wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya ita wannan rayuwa ta duniya ba komai bace illa zawargi da wasa wa inna daral akhirah rayuwar lahira lahiya alhayawan wallahi ita ce rayuwa wadda take ta dindindin law kanu ya'lamun da a ce suna sanin sun kasance suna sanin wannan wato wannan rayuwar duniyar da ita ce ta sace ma mutane zuka kwakwalansu har suka zamanto aktaruhum la yaqilun mafi yawansu ba sa hankalta ba sa amfani da hankalinsu to ita wannan rayuwar duniyar fa ba komai bace sai wargi Allahu shine wato dukkan abin da zaka yi wanda yake zaka hutar da kanka ka wato kada ka wahal da kanka ka cinye lokaci da shi ka cinye lokaci da shi wanda babu wani abun amfani a bayanka kamar mutum ya tafi farauta shi ba cin abincin ba wannan ce sana'arsa ba yana da abincinsa wataƙila ma yana da garki na dabbobi wanda kawai kullun yake so za a iya yanka masa akuya ko rago amma sai ya tafi kwana da kwanaki yana neman kurege guda ɗaya in ya kama kuregen nan kaga an zo an yi a yi hema a zo a ce za a yi gashi a ci kurege bayan saniya ma za a iya yanka masa to wannan shine ainihin wargi shine lahau babu wata ma'ana a cikinsa kaga kamar yana daga cikin wargi kaga mutum ya kashe makudan kuɗi ya tafi Barcelona domin ya je ya ga La Liga wargi kenan in ya je a zai samu wani kuɗi da za su shigo masa wani kasuwanci zai yi sai ma dai ya kashe babu wata fa'ida sai dai kawai yana son ya yi wannan kuma ya kashe lokacinsa ya yi nishaɗi ya yi wannan to rayuwar duniya haka take wal-la'ib shi ne abinda ba shi da wata ma'ana la'ib an ce an ɗauko shi ne daga lu'ab yawu miyau saboda yara ƙanana kullum suna zubar da miyau abinda yaro yake yi to shi ne la'ib yaro bai sanye wani abu da gaske ba shi komai wasa ne sai ka ji iyaye in za a yi ma yaro fada kai komai wasa ne a wajenka, to dama yaro ne zai komai wasa ne a wajensa, shi yasa ya zama to yara. To shine ainihin la'i, to rayuwar duniya kenan, wato babu wani abu wanda yake na hakika na jid a cikin rayuwar duniya. Kai ta abu kana nuna kan cewa kai kai wani ne, kai wani ne, bayan kuma kai hakikatan kai ba komai bane, sai ka mutu sannan za a ji gaskiya. Shi yasa sai Allah ya ce wa inna ad-daral akhira, gidan lahira, lahiyal hayawan, shine rayuwa. Domin a gidan lahira za a baka karfi, karfi wanda ba ka taba tsammanin ka ba. Allah madaukakin sarki yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, yan aljanna za su shiga aljanna a bisa asalin halittar annabi Adam, tsawon sa a sama jira'i 60, mita 30. Saboda haka in karfi ne ka samu karfi, babu ciwon kai a can. Rayuwa ce wadda babu ciwon kai, babu majina, mata ba sa al'ada, ba ƙazanta, duk wani abu na tsangwama babu shi, babu tsufa. Na'am, babu tsufa. In ka ji da ike ka taho tsufan ba, ka ji an kwance maka noti nan, an kwance maka noti can, babu wannan. Saboda haka rayuwar wannan, in ka san wannan, wato wannan yana nuna mana kan cewa Allah bai yi mu dan duniya ba, Allah bai yi mu dan duniya ba, domin mun zo duniya ne dan kawai Allah ya jarabta mu. Jarabawa Allah yake mana, amma Allah bai yi mu dan duniya ba. Inda Allah ya yi mu dan duniya, to da Allah ya sanya ginin jikinmu sai ya zamanto gini ne na mudawwama. Amma Allah bai yi ginin jikinmu dan mu da kai, ba ma dan mu ni'imtu a duniyar ba. Tunda za ka zo ka gama ka kai ƙololuwar arzikin da za ka samu da ƙololuwar mulkinka, amma babu wani abu na duniyar da kake jin daɗinsa. Akwai shugaban bankin National Commercial Bank, Al-Bank Al-Ahli, abokin marigayi sarkin Saudiya, sarki Fahad ibn Abdul Aziz, Allah ya ji kansa, abokinsa ne kudda kud. Wannan bawan bankinsa shi ne fi kowanne girma a ƙasar Saudiya, yanzu mai da shi bankin Musulunci. A lokacin ya rasu shi ma, Allah ya ji kansa, zai tara mutane a yi liyafa, gagarumar liyafa, dukkan nau'in nama akwai shi, ba ma kawai wai raƙumi da naman sa da naman rago da aka saba ba, da naman jimina ma, da naman barewa, nama iri-iri, tsuntsaye iri-iri, haka za ka ga an zo an sa su. Gayyaci mutane suna cin abinci, suna shan lemo iri-iri, da 'ya'yan itatuwa iri-iri, shi kuma yana kallon su kawai, ba zai iya ci ba. Gurasa kawai yake iya ci, gurasa gaya ita ce kawai abin da yake iya ci, yana kallon su yana sha'awa, kuma duk shi ya hada wannan. To wannan ba zai zama mana abin izina ba. Allah bai yi mu don wannan duniyar ba. Rayuwar lahira ita ce a can rayuwa take. Saboda haka in ƙarfin ne a can Allah ya tanadi, in lafiyar ce a can Allah ya mana tanadi. To wannan ai shi zai, shi yasa Allah yake law kanu ya'lamu, imana ma da sun kasance suna sani, da sun kasance suna sani, to da ba su fifita duniya akan lahira ba, wanda take ita ce ainihin rayuwa. To sannan Allah ta'ala ya ce,
يأكلون بما آتيناهم وليتمتعوا وسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
فالله مدعوكين سركي يتي فإذا ركبوا في الفلك, تو إذن سكا هاو تكين تيكو, إذن سكا هاو تكين واتو جرى جنروا واتو أتكين تيكو, دعوا الله مخلصين له الدين, sai su rinka roƙon Allah, sai su roƙi Allah, suna masu tsarkake addini a gare shi, wato suna masu tsarkake addu'a a gare shi, shi kadai suke roƙo, ba sa roƙon wani gunki tare da shi. Falamma najahum ila al-bar, yayin da kuma ya tsirar da su ya zuwa ga tudu, wato suka fito daga cikin teku din, ba su nitse ba, suka kaima wato a masaukin su, suka kaima suka kai ya zuwa ga inda suke niyyar zuwa. Idza hum yushrikun, sai ga su suna shirka da Allah, wato ba ma sa ba sa suna isa sai su manta kan cewa ai sun kira Allah shi kadai, sai ga su suna bauta wato suna shirka da shi. Liyakfuru bima atainahum, suna yin wannan domin su butunce daga abin da muka ba su na ni'imar tsirarwa, wato sun manta da cewa da fa Allah suka nema, sun manta da ni'imar da Allah ya musu ta tsirar da su. Waliyatamatta'u, kuma domin su ji daɗi ɗan kaɗan a kan abin da suke na bautar na yin shirka ɗin, to Allah ke faso fa ya alamu, da sannu za su sani, wato da sannu za su san aƙibarsu, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a fa amintum an yaqifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban thumma la takun aw yursila alaykum hasiban thumma la takun thumma la tajidu lakum alaina wakila, to da kuke yayin da kuka zo kuna tsammanin kasa ba za ta kiske da ku ba, ko kuma ya aiko muku ruwan duwatsu daga sama sannan ku rasa wani madogara a gare shi. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, ko ko kuna za ku aminta cewa ya sake mayar da ku, yanzu kun tsira kun ce eh shikenan kuma kun koma hadda tafi, ana ta tafi, kuna ganin mutane idan pilot yake kyawun sauka a jirgin sama sai ai ta tafi wai ya iya a ce almuri har a fada ma wadan za su wani ce wani zagi wai ya iya, an manta da Allah bayan da an shiga cikin turbulence sai ai ta tafi, to kuna tsammani shikenan ba za ku sake dawowa ku sake shiga cikin jirgi ba, za ku sake haduwa da Allah ai. Shi yace am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra, koko kun aminta cewa ba zai mayar da ku ba wani karan kuma, fayursila alaykum qasifan min ar-rih, sai ya aiko muku da iska mai kararre abubuwa, fayursila alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum, ya nitsar da ku saboda kafircin da kuka yi, butunce ma ni'imar da kuka yi. Thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, sannan ba za ku tambaye ba za ku samu wani mai bibiya ba yaje ya ce me yasa ake muku haka, yaje ya ce ma Allah me yasa ka halakar da su, ina zaka samu wanda zai ga Allah wannan bayani, to shine Allah ta'ala yace fa sawfa ya'lamu, da sannu za su sani, da sannu za su san aƙibar su, tunda Allah madaukakin sarki ba za ka tsere masa ba. To sai kuma Allah yace awa lam yaraw anna ja'alna haraman amina, to shin su mushrikan mutanen Makka musamman wannan su aka fuskanta da wannan magana, sun ba su gani bane cewa mun sanya harami amintacce, wato ma'anar harami tsararren waje da aka iyakance shi, domin tun a jahiliya an san iyakokinsa, ko ba a wasa da wannan an san iyakokinsa tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba shari'a musulunci ta kawo shi ba, kaddarar Allah ce, haka Allah ya kaddara cewa ga iyakarsa a hanyar Jidda, ga iyakarsa a hanyar Madina, ga iyakarsa a hanyar Taif, ga iyakarsa a hanyar Yaman, duk wuraren. Kuma yanzu kun ga hukumar Saudiya ta sanya alamomi hududul haram, sun sanya su a ko'ina a hanyar Jidda, kana gani daga ka wuce wannan kofar mai Qur'ani a buɗe nan, kana hawa kan tudu za ka ga hududul haram, da sun ɗauka daidai wannan kofar ne shine haddin haram ɗin, sai wanda suka san ainihin iyakar suka nuna musu, sai ya zamanto cewa kawai wannan ta zamanto kawai ado ce, amma ainihin haddin harami ɗin yana can gaba. To Allah ya ce ba ka gani mun sanya iyaka ta harami, wato tsararren waje, aminan amintacce, da ba a kwace a cikinsa, ba a ta'addanci a cikinsa, hatta mutum zai ga wanda ya kashe ɗan uwansa ko mahaifinsa, amma ba zai ce sai zai ɗauki fansa ba, sai ya jira sai ya fita daga harami, sannan ya nemi kisasi. To sun san wannan, wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim, kuma gashi ana kauce mutane a kewaye da su, ana kashe waɗansu, ana mayar da waɗansu bayi, garuruwa da suke kewaye da na Larabawa, al'adar su kenan, dan Larabawa ba kasuwanci suke ba, ba noma suke ba, in banda kamar mutanen Madina da suke zauna a waje wanda yake akwai wuraren ruwa, ba noma suke yi ba, aikin su kawai kwace wannan kabilar mai karfi ta je ta kai hari wajen waccan kabilar ta kwashe dukiyar su ta kwashe matan su da ƴaƴan su a mayar da su bayi amma makka ana cikin wannan makka ba wanda yake wannan ba fa shari'a ta Allah amma Allah ya sanya yayi wannan ni'imar ga mutanen makka kuma su ne aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su to sai Allah ya ce to yanzu ba sa duba da wannan cewa mun sanya musu tsararren waje ne aminci kuma mutane ta ko ina ana karkashe su ana kwakwace musu dukiya to sai Allah ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun da ƙarya suke imani kuma da ni'imar Allah suke butuncewa wato ƙarya anan shine gumaka domin ba gumaka ne suka sanya makka ta zama to harami ba su akan kansu babu wani gunki da za a ce wannan aikin sa shine ya sanya makka ta zama harami ba a cewa idan ka taba wani dan harami hubal zai same ka ko dul khalafa zai same ka ko wani gunki lata manata da uzza za ta same ka ba sa fadan haka sai dai ce za ka gamu da Allah in ka keta harami za ka gamu da Allah sun san Allah ne ya sa to yanzu sun ga wannan kiri-kiri amma kuma suke butulce ma Allah suke imani da abin da yake shine al-baqin wa tsatsi wato shine gunki to sai Allah ya ce waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba
والذين جعلوا دينا لنا هديا منهم سبلنا وإن الله لمع المعصمين
to yayin da Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba wa ya fi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah aw kadhaba bil haqqi lamma jaa ko ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo masa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu ba matsuguna matattara a cikin jahannama matattara baka kasance ba ga kafirai a cikin jahannama ta kasance wato bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana wato dalilai akan tauhidin sa kuma ya bayyana butulcin mushrikai akan abin da suke yi to sai Allah madaukakin sarki ya nuna ya faɗi kuma hukuncin duk abin nan da suke yi ba wani abu bane illa ɗayan biyu imma kirkirar ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah shine addinin ƙarya da suka kirkiro da suka ce shine addinin iyaye da kakanni suka fara da ka'idodin sa da dokokin sa da ayyukan ayyukan da ake yi a cikin sa na ibadar ƙarya na biyu kuma shine ƙaryata gaskiya sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu to Allah ya ce ba wanda yafi wannan zalunci domin wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah to ba wanda ya kai shi zalunci ba wanda ya kai shi zalunci domin ya yi ma Allah ƙarya ka rasa wanda za ka yi makarya sai Allah duk kun ga kwanaki ba an je an kamo wani ba da yake karya yana cewa shine shugaban kasa yana cewa yana damfara da cewa shine shugaban kasa to ka san yayin da jami'an tsaro suka danke shi ba su yi masa danka ta sauki ba ya rasa wanda zai makarya sai shugaban kasa ya rasa wanda zai mashiga burtu ya ce shi shine sai shugaban kasa ka san wannan ya dauko dalaba ga mu to ina kuma ga wanda ya yi ma Allah ya rasa wanda zai makarya sai Allah shi yasa Abu Hiraqal ya ce ma Abu Sufyan shin kun kasance kuna zargin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance kuna zargin sa da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa suka ce a'a ai ce masa muke ma al'amin saboda tsananin gaskiyar sa sai ce to ai ba zai bar yi ma mutane ƙarya ba ya je ya yi ma Allah ƙarya bai da yi ma wani mutum dan adam ƙarya ba sai ya tsallake yan adam ya je ma Allah ƙarya yace ba zai yi ba to haka wannan shine aiki da hankali wannan shine aiki da hankali ba zai yi ba a ce annabi da yake ta cewa annabi wa ina nufin sallallahu alaihi wasallam wani wanda yake da sifar annabci yazo ya ta maganar kan ai gaskiya ai gaskiya ai gaskiya amma shi kuma ƙarya yake yi baka taba samun wannan ba za ka taba samun wanda zai tsaya kan yace ayi abu amma shi kuma bai yake ba sai ya tozarta sai ya kunyata sai an gane kan cewa wannan abun naka fa duk ƙarya ce domin shi da yake cewa a daina ƙarya babban makaryaci ne to ɗaya kenan to babu wanda ya kai zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya sanya ta ga Allah to zaluncin sa shine ya ma Allah ƙarya zaluncin sa kuma ya fitar da mutane domin ya faɗa ya ce ga abinda Allah yake bayan kuma Allah bai faɗa ba ya ce ga abinda Allah yake so bayan ba shi Allah yake so ba ya ce ga addinin Allah bayan ba shine addinin Allah ba saboda haka babu zalunci irin wannan dan haka idan a cikin abinda yazo ya faɗa akwai cuta kamar ya ce kenan Allah ya ce ayi cutar kamar yanda Yahudawa suka ce idan suka yi mu'amala da wanda ba Yahude ba in sun cuce shi ba komai bane kaga kenan sun ce Allah da yayi saukar da addinin su Allah ya ce a cuci wanda ba Yahude ba to wannan me ya kai shi zalunci saboda haka shi ba Yahude in ya tashi mu'amala da kai in kai ba Yahude bane ba ruwan sa dan ya cuce ka saboda kai baka cancanci ai maka adalci ba Allah zai yi wannan kuma a danganta wannan ga Allah to me kai wannan me yafi wannan zalunci babu ko kuma ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo masa gaskiya yayin da ta zo masa ya san gaskiya ce amma ya ce ba zai yi ba to wa yafi wannan zalunci domin ya riga ya zabi hanyar cewar ba zai yi daidai din ba to rashin daidai kuma shine rashin adalci saboda haka babu wanda ya kai wannan zalunci irin wannan domin ya bar adalci da sani ba wai saboda wani abu ya shiga duhu a gare shi ba to wannan shine halin wato kafiran makka sun kirkiri ƙarya sun jingina ta zuwa ga Allah sun ce addinin da take yi shine addinin Allah sun ce waɗannan ka'idodin da suka fitar duk sun dangana shi zuwa ga addinin Allah sun kira maka Allah ƙarya kuma gaskiya ta zo musu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce gaskiya yake faɗa ba ma ƙaryata ka amma kuma suka ƙaryata shi suka ƙaryata gaskiyar yayin da ta zo masa to wanda ko ya zamanto babu wanda ya kai shi zalunci me sakamakonsa me ya cancance shi ga sakamako shine sai Allah ya faɗa ya ce alaika fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin jahannama akwai mazauni matattarar da ta dace da ta tabbata ga kafirai irin jahannama babu to wannan ya nuna ba su da wani sakamako da ya cancance su illa azabar wutar jahannama saboda haka idan ma kana tunanin irin azabar da Allah madaukakin sarki yake faɗa zai yi makafirai a cikin jahannama kana ganin tsananninta to kuma ka duba girman zaluncin da suka yi da irin yadda wato suka sanya mutane a cikin halaka ƙarni bayan ƙarni da yanda sakamakon abin da suka yi abin da ya kai ya zuwa ga wahalhalu da ɓacewar mutane da haramta musu samun rahamar Allah sun haramta musu bin annabi sun haramta musu hanyar da za ta kai su zuwa ga tsira su shiga aljanna saboda haka ba abin da ya cancance su irin wutar jahannama shi yasa Allah ya ce alaika fi jahannama maswan lil kafirin Allah ya kiyaye mu to sannan Allah ya rufe surar da bishara ga mu'minai bayan ya faɗi halin waɗannan da suka cancanci sakamakon jahannama sai Allah ya ce wallazina jahadu fina waɗanda ku suka yi jihadi domin mu wato akan tafarkin mu wato akan haƙƙin mu wato domin mu ba tare da sun yi shirka ba lanahdiyannahum subulana mu kuma wallahi za mu shiryar da su hanyoyin mu wato hanyoyin da za su kai ya zuwa gare mu wato subulus salam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin ya hadidihi allahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam Allah yana shiryar da wannan hasken shine na annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da duk wanda ya bi tafarkin yardarsa ya zuwa ga tafarkan aminci wato hai addini ɗaya ne amma hanyoyin aminci sune ayyukan ibada daban-daban na wajibai da mustahabbai da kuma sunnoni wanda kowanne daga cikin su zai kai ya zuwa ga aminci yanzu kamar yanda ayyoyi abubuwan da Allah ya sa a cikin watan Ramadan ga azumi ga sallar dare ga karatun alqur'ani ga birru ga ciyar da mai buɗe baki ga ihsani ga sada zumunci ga kyautata ma iyaye kowanne daga cikin su hanya ce daga cikin hanyoyin Allah to duk wanda suka yi kokari dan taimakon addinin Allah Allah yake zamu shirye da su ya zuwa ga tafarkin mu to wannan shine ake cewa wato ayyuka nagari suna kaiwa ya zuwa ga waɗansu ayyuka nagari kamar su kamar yanda kuma ayyukan sabo suke kaiwa ya zuwa ga sabo babba sabanin wanda ma mutum ya fara shi to amma to kuma a cikin ayyukan babu kamar aikin jihadi jihadi abinda ake nufi ba wai kawai sai jihadi ya daukan karfakali ba duk wani kokari da ake saboda Allah jihadi ne domin asalin ma'anar jihadi kokari to duk kokarin da mutum yayi dan Allah wanda ya hada yana daga cikin jihadi din wato neman ilimi da ya hada shi da kuma kira ya zuwa ga Allah ta hanyar wato da alƙalami da harshe domin mutane wato su so Allah su san Allah su so shi su bi shi su san Allah su so shi su biyayya a gare shi wannan duk wanda suke kokari dan wannan to Allah ya rantse cewa Allah ko zai shirye shi tafarkin su kuma ka duba ka gani duk waɗanda suka rayu akan kokari dan taimakon addinin Allah yanda Allah madaukakin sarki yayi musu to a cikin wannan bishara ce ga mu'minai akan cewa kokarin da suke yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai shirye da su tafarkansa kuma haka Allah yayi Allah haka yayi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su suka zama to a'immatul huda suka kafa garuruwa suka kafa addini suka bude duniya Allah ya mallaka musu kasa kuma da Allah ya mallaka musu kasar suka tsayar da adalci suka tsayar da bautar Allah suka tsayar da sallah suka bada zakka suka yi umarni da kyakkyawa suka yi hani ga barin mummuna kamar yanda yace alladina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur to alhamdulillah mun zo karshen wannan sura mai albarka wa inna allaha lama'al muhsinin ahsan barakallahu fi wa inna allaha lama'al muhsinin kuma Allah wallahi yana tare da masu kyautata aiki wato masu kokari akan sha'anin Allah to sune masu ihsani sune masu kyautata aiki ba waɗanda wani ya zayyana ko wata jarida ko wani ko wani marubuci yace waɗannan sune masu kyakkyawan aiki ba waɗanda Allah ya faɗa kan cewa sune masu kyakkyawan aiki to sune masu kyakkyawan aikin a wurin Allah kuma waɗannan sune wanda yake alladina jahadu fina masu kokari a cikin sha'anin Allah to Allah ya rantse cewa lalle Allah yana tare da su wannan ma'iyar da cewa Allah yana tare da su wato yana tare da su da taimakonsa da nasararsa wannan karfafawa ne ga zukatansu ga zuciyar dukkan wani mai kokari akan sha'anin Allah wannan yana karfafa zuciyarsa da kan akan cewa ya san cewa Allah yana tare da shi duk wanda ya san cewa Allah yana tare da shi to ko babu yadda za a yi galaba a kanta shi yasa zaka ga sun tashi kamar Rabi'a ibn Amir da ya je fadar sarkin Rum da aka kira shi ya tafi akan wani dan dokinsa dan tsangalalle da tsummo kara a jikinsa shi ko komandan Farisa Rustum an shimfida yana kan karaga sai an taka matattakala 300 za a kai wajensa kuma an shimfida kafet na siliki a kai Rabi'a ibn Amir ya soje takobinsa yana cakar silikin sai aka yi masa ihu aka ce sojoji aka yi masa ihu cewa ya zaka yaka zaka je wajen general kana cika ya ce ku kuka ce na zo kun ba ka so sai in tafi a ta shi kadai duk wannan rundunar ba su cika masa ido ba ba su yi masa wani ba abinda ya mayar da shi ya ji kan cewar shi ba shi da iko ko shi wulakantacce ne ko shi kaskantacce ne sai da ya je Rustum ya ce me ya zo da kai yace mu mutane ne da Allah ya aiko mu fitar da al'umma fitar da mutane daga takurar duniya zuwa ga yalwar duniya da lahira daga zalincin addinai zuwa adalcin musulunci daga bautar mutane zuwa bautar ubangijin mutane to wanda ya san cewa Allah yana tare da shi to ba zai ji tsoro ba to wannan ayar tana daga cikin abin da yake karfafa mu'mini kan cewa su san Allah yana tare da su saboda haka tunda dama surar ta sauka ne kafin hijira zaburarwa ne da daura zuciya da karfafa zuciya akan su fuskanci duk abin da za su fuskanta na wato gwagwarmayar yin hijira da wahalar barin kasa da kuma kaje baka san inda zaka fada ba baka san ina zaka shiga ba to ka san Allah yana tare da kai shi yasa matafiyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa a cikin addu'ar da zai yace Allahumma anta sahibu fi safar Allah kai ne aboki a cikin tafiya wato tunda in kai tafiya baka san ina zaka shiga ba baka san ina ka fuskanta ba to ka zamanto Allah na tare da kai Allah madaukakin sarki ya kasance tare da mu to alhamdulillah na'am wannan aya bata kebanta da sahabbai ba Allah ai kaga cewa walladina jahadu fina wanda duk suke jihadi domin mu a cikin sha'anin mu inji Allah ai fi haqqina ma'ana fina fi haqqina akan haƙƙin mu wanda duk yayi kokari domin abin da yake sha'anin Allah ne kokari akan addinin Allah kokari akan abin da Allah yake so hatta masu kai komo akan taimaka ma mabukata zawarawa da marayu da yan furzuna da sauran waɗanda suke bukatar taimako masu bukata ta musamman in dai suna yi saboda Allah da ikhlasi suke dan Allah suke yi ba dan kudi ya rinka zuwa musu daga Europe ba dan su rinka samun hanya da za su samu abubuwa suna zuwa musu daga USAID da wane ne da sauran su ba sun yi dan Allah to suna cikin walladina jahadu fina to kuma ana kaunar cewa Allah madaukakin sarki zai shirye da su ta farki madaidaici ballantana kuma waɗanda suka tsaya akan wato yada addini da karantar da shi da karantar da alqur'ani da karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu a cikin su alhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina adada ma khalaq wa adada ما يحب ويرضى muna godiya ga Allah tabaaraka wa ta'ala da ya rayar da mu har muka zo Ramadan din wannan shekara muka bude wannan majalis na tafsirin alqur'ani ran daya ga watan Ramadan kuma yau 28 ga watan Ramadan muke rufewa muke kuma fata muke kauna daga Allah madaukakin sarki ya sake nuna mana wani Ramadan din domin mu dora akan inda muka tsaya anyi mun yi wannan tafsiri daga suratul nam zuwa yanzu suratul ankabut mun yi izuki biyu da rubu'i daya da rabi muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu tsawon rai yanda zamu samu mu khatamar alqur'ani anyi wannan karatu da aka yi ya samu taimakawa da hidimtawar bayin Allah masu yawa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakayya akwai masu za mu fara tun daga masu hidimta ma abubuwa da ake a masallacin tun daga wato na'ibai malam Ali Abdulkadir da malam Aminu Adam da Ladani malam Ismail Muhammad Shu'aib da malam Ishaq Gwala Allah ya saka musu da alkhairi da sauran ma'aikata na Al-Furqan wanda ya hada da wato masu gadi da masu sharan masallaci da masu wanke bandaki wanda har da su kuma akwai kamfani wanda dama in Ramadan ya zo yake turo ma'aikatansa suna shiga cikin harkar shara da wanke bandakuna duk Allah ya saka musu da alkhairi mun hakika inda matsuguni bai zamanto saman mai ba wajen zaman wajen ba zai yiwu ba akwai kuma waɗanda suka tsaya a wajen bada a wannan hidimar da jikinsu da lokutansu wato ƴan uwanmu ƴan samari ɗin hizba da ba sa bacci kullum muna ce musu ku rinka bacci amma ba sa bacci Allah ya saka musu da alkhairi kuma sun tsaya a kan tsare mu da tsare dukiyoyinmu da kuma tsara fitar da tsare-tsaren yadda sufurin motoci da shige da fice a cikin wannan masallaci za a yi shi cikin tsari wanda wannan yakan sanya su su samu sabani tsakanin waɗansu waɗanda suke zuwa to sai su dauki hakuri yana daga cikin walladina jahadu fina wanda suke kokari saboda mu sai in Allah ya yarda ku nemi lada wajen Allah jalla wa ala ku yi hakuri waɗanda kuma aka bata musu akan abin da suke yi su ma ya kamata su fahimta cewa su yanda suke ganin abu daban da yanda shi mai zuwa yake gani shi mai zuwa yana ganin maslahar kansa ne su kuma suna ganin maslahar kowa da kowa ne to saboda haka kai abin da kake gani shine maslahar ka ba lai ta zama to ita ce sauran maslahar mutane ba dan haka in an saba maka a cikin wannan ya kamata ka fahimta ka gane cewar an yi haka ne domin maslahar ka daga cikin waɗannan hadda ɗan hizba mata wanda hukumar hizba ta turo mana Allah ya saka mu DG na hizba da muke masa magana ya turo su kuma sun taimaka da kuma wato manya mata da suke zaune a cikin masallacin da shi ma sun yi bakin kokarinsu wajen wato nusantar da ƴan uwanmu mata sannan daga cikin waɗanda suka hidimta ma wannan karatu akwai bayin Allah da wato suka taimaka mana da injin generator sabo kar wanda muka ringa amfani da shi kuma wannan bawan Allah cikin taufikin Allah ya siyo mana sababbin AC aka sanya bayan shi akwai kuma daga cikin ƴan uwanmu ma wanda kullum muna tare da shi a wannan majalisin ya kawo tun kafin nan AC wanda take taliman saboda ina wannan ifa'i don su sani alhamdulillahi to wannan kamar yadda suka sanyaya mana masallacinmu muna ƙara roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanyaya musu kabarinsu da nasu da na iyayensu da na zuriyarsu da ahalinsu akwai waɗanda kuma suka yi ɗawainiyar kawo makamashi diesel wa ma adraka ma diesel yanda diesel ya zamanto da tsadarsa amma ba su taɓa bari diesel ya yanke mana ba akwai waɗanda suka turo waɗansu tun farkon azumi suka turo gudunmawarsu na wannan diesel ɗin kuma waɗansu akwai wanda daga an masa waya cewa diesel ya taso ƙarewa sai ba da oda kan a kawo to Allah ya saka musu da alkhairi kamar yanda suka yi wannan kokari muna roƙon Allah ya zamanto wannan sanadiyar hakki ne ga kabarinsu domin sun haskaka mana ɗakunan Allah Allah ya sa cikin lokacin nan da muke tafsiri da kuma lokacin da muke yin sallar tarawih da tahajjud muna yi a cikin muna amfani da diesel ɗin nan dare da rana Allah ya saka musu da alkhairi kuma wannan wata alhamdulillah kamar bara yanda muka gani da kuma bara waccan bayan Allah masu hannu da shuni sun yi kokari wajen wato taimaka ma bayan Allah da abinci da kayan abinci to alhamdulillah anan dai mutane da dama sun ga yanda a cikin wannan watan ake taraba kayan abinci wanda bayan Allah suka rinka turo da kayan abinci aka rinka rarrabawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa daga gare su kuma Allah ya sa sanadiyar wannan jin ƙai da aka yi ma bayan Allah Allah ya sa ya zamanto sanadiyar saukar jin kansa a gare mu a cikin wannan al'umma ta mu sannan akwai waɗanda suka hidimta ma wannan karatu tun da aka fara ta hanyar ɗaukan karatun da kuma yaɗa shi ga sunan waɗanda suke kullum suna tsaye akan ɗaukan karatun sannan kuma su zauna su tantance shi a yaɗa ma duniya akwai gidan rediyon gidan talabijin na Africa TV wanda take ɗaukan karatun mubashara akwai kuma Facebook wanda Mubarak yake sanya shi shi ma mubashar ake samun sa wanda sanadiyar wannan mutane daga sassa daban-daban na duniya waɗansu daga China waɗansu daga Netherlands waɗansu daga Belgium waɗansu daga Australia waɗansu daga Ingila waɗansu ma a cikin nan Nigeria inda babu zancen rediyo ta kai musu karatun Alkur'ani duk suna samu waɗansu a Calabar da Port Harcourt da Lagos da sauransu duk an samu yaɗa wannan mutane suna bibiyar wannan karatu a wannan lokaci kamar yanda muke a nan waɗansu ma yayin da suka tafi umra haka suka rinka ci gaba da bibiyar wannan karatu albarkar wannan kokari da suke yi ina roƙon Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma suka dauki dawainiyar samun musu data da bayar da gudunmawar yadda za a rinka streaming da yadda za a yi a hidimar daukan karatun da kaiwa kafafun yaɗa labarai su ma Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya musu albarka a cikin dukiyoyinsu sannan wato an yaɗa karatun ta Facebook da ta website da ta Twitter da a YouTube da Telegram da Instagram da kuma WhatsApp ta Durusul Qur'an da kuma Durusul Qur'an Al-Furqan Durus Al-Furqan aka ya aka rinka yaɗa shi duk wannan an yi ne da albarkar wato abubuwan da ake dauka da kuma data da ake saya alhamdulillah akwai bawon Allah da yake turo data din nan duk wata sannan haka aka yaɗa Africa TV live aka rinka yi lokacin da ake lokacin ake yaɗawa da Sunna TV daga 5 zuwa 6 da ARTV ta Kano akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu wanda ya dauki nauyi ɗaya daga cikin ƴan majalisar mu Allah ya saka maka da alkhairi shi ya dauki nauyi da Zamani TV da Royal FM ta Sokoto da Rehan FM ta Kebbi da Andaza FM Radio Kaduna da Gotel Radio ta Jigawa shi ma wani tsohon chairman na Gwaram shi ya dauki nauyi Allah ya saka maka da alkhairi da Vision FM ta Radio Kaduna da Sunshine Radio ta Yobe da Haɗin Kai FM ta Maiduguri da Express Radio ta Kano da Radio Jigawa da Radio Rahama wanda Nur Takaful kamfanin Takaful wato inshoran musulunci na Nur su suka dauki nauyin wannan ana aka rinka yadawa 11 zuwa 12 da gidan Radio Kano da gidan Radio Nasara da Pyramid Kano da Vision FM ta Katsina da Jallar Radio da Radio Freedom duk waɗannan bayin Allah ne da yawan su ba mu san wanda ma suka dauki karatun ba kawai sun yi ne su suka je suka shirya da gidajen rediyon sai kawai sanar da mu akai kan cewa a rinka tura musu karatu sun yi dan Allah kuma Allah ya sani kuma Allah ne zai ba su sakamakon su Allah ya sanya shi ya zamanto sanadiyar samun arziki mai yawa a gare su kuma Allah ya sanya shi ya zamanto sanadiyar samun sadaka jariya a gare su domin duk wanda ya yaɗa ilimi to duk wanda ya amfana da wannan ilimin ko bayan mutuwar sa ne wannan ya zamanto sadaka jariya a gare su duk waɗanda suka yi hidima ga wannan karatu musamman Arama Malam Sa'id Haruna barkan Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya Allah ya albarkanci rayuwarsa Allah ya bashi albarkar alqur'ani Allah ya ji kan magabatansa kuma waɗanda ban ambace su ba Allah madaukakin sarki ya san su kuma Allah madaukakin sarki shi zai musu sakamako ina roƙon Allah gabaki daya ya mana sakayya ta alheri zan kirawo mahaifina domin ya yi mana addu'a sannan kuma ya addu'a to sai mun da mutsi da bai addu'a ne
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين على الحقيقة وإلى نفسك قولنا تعريفا وإلى سلمائك وعلى آله وصحبه وسلم 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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا حبيبي يا حبيبي
ce an ga wata ranar Idi za a yi sallar Idi a nan filin sukuwa kamar yadda muka saba muke yi insha Allah a karfe 8 za a yi bi'iznillah karfe 8 na safe kuma za a ci gaba da sallar tarawih da sallar tahajjud a yau daren 29 shi ma zai iya zamantowa shine daren Lailatul Qadr ba mu sani ba Allah ya bar mu kansa sani duk wanda ya tsaya waɗannan darare haddana shi 29 to ko Allah ya samu muwafaka da daren Lailatul Qadr Allah ya amsa mana idan an ga wata idan ba a ga wata gobe ba ya zamanto za a yi azumi ranar Lahadi za a cika Ramadan ya zamanto kwana 30 to daren 30 ma za mu tarawih za mu tahajjud insha Allah domin shi ma yana daga cikin ashrul awakhir to za mu fara addu'a saboda wannan sa'a ce mai albarka ga ta ita ce sa'ar karshe ta juma'a kuma ita ce sa'ar karshe ta juma'ar wannan ramadan din ina roƙon Allah madaukakin sarki kan ya amsa roƙa addu'o'inmu akwai ƴan uwa da dama suka turo da ai musu addu'a akwai wanda suka rasu ina roƙon Allah ya gafarta musu iyayenmu Allah ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ya inganta musu rayuwarsu Allah ya sanya albarka a rayuwarsu Allah ya inganta musu lafiyarsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يوان دسكي من وسيا لمتع الدعاء وان مجلتي من رقان الله كربا الدعاء مباكيدا الله كبيا مقوى بكاتنسا الله كي ودا تتيني قبر بكاتمو كما كيني ميئيكو أكام بيا من بكاتمو الله كبيا من bukatunmu gabaki daya da duk waɗanda suka yi mana wasiya ne musu addu'a Allah iyayenmu Allah ka gafarta musu iyayenmu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka kabarin su Allah ka daukaka darajar su Allah ka sanya aljanna makomar su Allah ka sada su da cetan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya kabarin su ya zamanto dausayi daga cikin dausayen aljanna Allah ka ba su ni'ima a cikin kabarin su waɗanda iyayenmu kuma da suke da rai muna roƙonka Allah ka inganta musu rayuwar su Allah ka inganta musu lafiyar su Allah ka sanya albarka a rayuwar su Allah ka ba su lafiya Allah ka faranta zukatansu Allah ka faranta zukatansu a cikin zurriyarsu Allah ƴan uwanmu wanda suka rasu da babbanninmu da kakanninmu da dukkan ƴan uwanmu da malamanmu muna roƙonka Allah ka gafarta musu malamanmu da suka rasu a wannan shekara da kuma shekarun baya muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah muna roƙonka Allah ka shiri zurriyarmu Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri samarin wannan al'umma Allah ka sanya su akan tafarki madaidaici Allah ka nisantar da su miyagun ayyuka Allah ka nisantar da su miyagun ƙwayoyi Allah ka nisantar da su miyagun abokai Allah ka inganta musu rayuwarsu Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka bude musu kofofin falalarka masu neman aiki a cikin su Allah ka ba su aiki Allah masu neman aure a cikin su Allah ka yassare musu Allah matan mu na musulmi muna roƙonka Allah ka inganta rayuwar su Allah ka kyautata rayuwar su Allah ka tsare su daga sharrin masharranta Allah ka sanya su a cikin as-salihatil qanitatil hafizatil ghaibi bima hafizallah Allah waɗanda ba su da aure daga cikin su Allah ka ba su mazaje na kirki Allah ka hada su da mazaje na kirki Allah ɗan kasuwar mu muna roƙonka Allah ka inganta kasuwancin su Allah ka buɗa musu kofofin falalarka Allah ka sanya musu albarka a cikin tijarar su Allah ka sanya musu albarka a cikin kasuwancin su Allah ɗan uwan mu da suka tafi umra Allah ka karbi ibadar su daga gare su Allah ka karbi ayyukan su a Makka da Madina addu'o'in su Allah ka amsa Allah yanda kake su lafiya Allah ka dawo da su lafiya kamfanonin da suke jigilar daukan alhaji musamman namu wanda duk suka kai alhazan umra muna roƙonka Allah ka kare ka tsare su da tsarinka ka kare su da kariyarka Allah ka yanda suke yau jigilan nan lafiya Allah ka sa su dawo da bayinka lafiya Allah ka inganta mu wannan al'umma halin da muke ciki Allah ka bunƙasa arzikin wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu tsaro a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu aminci a hanyoyinmu ka ba mu aminci a garuruwanmu ka ba mu aminci a ƙauyukanmu ka ba mu aminci a cikin gonakinmu ka ba mu aminci a kasuwanninmu Allah waɗanda suka ɗauki makami suke kai farmaki a hanyoyinmu da ƙasa da garuruwanmu Allah muna roƙonka kai mana maganinsu Allah ka watsa taronsu Allah ka jefa rajani a cikin zukatansu Allah ka rarraba kawukansu Allah ka jefa saɓani a tsakaninsu Allah ka sanya su ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka tarar sallada rundunoninka a kansu Allah ka ije mana sharrinsu Allah ka ije mana bala'insu Allah ka amintar da mu daga wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan jarabawa Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah zaɓe da ake da muke fuskantar sa Allah ka sanya mu mu samu shugabanni nagari primary to waɗanda za a yi kwanan nan muna roƙonka Allah ka fitar mana da 'yan takara na kirki Allah ka fitar mana da ingantattun shugabanni Allah kuma ka sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya Allah ka sanya shi ya zama to sanadiyar samun kyakkyawan mulki ne a ƙasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah masu neman taimako na sha'anin wanda abin da yake addabar su na sihirin masu sihiri da adawar masu adawa muna roƙonka Allah ka yi musu magani Allah ka ije musu waɗanda suke da larura akwai 'yan uwanmu wanda suke da larura ba su san abin da yake damun su ba muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah kai ka san abin da yake damun su Allah ka yaye musu wannan larura ta su mu kuma Allah ka amintar da mu Allah ka inganta mana lafiya Allah ka sanya albarka a cikin iliminmu Allah ka sanya albarka a cikin ibadarmu Allah ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu Allah ka sanya albarka a cikin zurriyarmu Allah ka sanya albarka a cikin halittarmu Allah ka sanya albarka a cikin ɗabi'unmu Allah muna roƙonka ka rayar da mu akan musulunci Allah ka ɗauki rayukanmu akan musulunci Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka tsare mu da addinin musulunci muna tsaye Allah ka tsare mu da addinin musulunci muna zaune Allah ka tsare mu da addinin musulunci muna kwance Allah ka sanya masu dariyar keta a gare mu Allah ka ije mana hasadar masu hasada da sharrin masharranta da adawar masu adawa Allah muna roƙonka ka ba mu kariya daga gare ka Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك درجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في الهند وفي اليمن وفي أفغانستان وفي بورما وفي فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.